ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. A cikin wannan shiri namu na auratayya, zamu tashi darasi na 17, inda muke bayani akan abubuwa guda 60 da ya kamata miji ya kiyaye wa matarsa, wanda mun tsaya a abu na hudu, shine wadata mace da kayan da za ta yi tsafta. Abinda ake kira tsafta, akwai tsaftar jiki, akwai kuma tsaftar tufafi, akwai kuma tsaftar gida. Mun ce wajibi ne miji ya kawo mace sabulin da za ta yi wanka, da kuma oman da za ta yi wanki, da kuma abin da za ta gyara jikinta ta bangaren tsafta. Tunda ana so musulmi ya zama ya yanke farce, ya aske gashin hammata da na gaba, ya kuma kula da jikinsa, kada ya bari yayi faso ko ya kaushi, ko kuma ya bar jikinsa ya lalace, ko kuma ya bar jikinsa yana tsami, ko yana wari, ko yana samami, ko hamami, ko gamami da makamantansu. To da aka wadata mace da kayan da za ta yi tsafta da ita a cikin gida, mun ce lalle a tsaftace gida, kada a bar kwari da sauran halittu na Allah su zo su kyankishe su haihu a gidan, a samu dandazon jaba da bera da gafiya da abin da ya shafi gizo-gizo da sauro da kuda da kyankyaso da tsutsa da kwarkwata da sauran abubuwa da suke zuwa waɗanda suke bai kamata a same su a cikin gida ba. Mutukar gidan akwai tsafta. Wasu kuma suna dauke da cututtuka, wasu ma suna yaɗa cututtuka, wasu ma sukan kawo ma matsaloli da yawa. Duk waɗannan in akwai tsafta ba za a same su a cikin gida ba. To da haka aiki ne, haƙi ne, nauyi ne akan mai gida a tabbatar da kitchen yana buƙatar tsafta, saboda anan ake dafa abinci, anan kuma ake kula da shi. In ba ka bace ka kyanke sai sun yi dandazo sun fada cikin tukunya, an murje su a matsayin naman miya. To haka nan kuma idan ba a kula da shi, za ka ga gizagizai duk sun yi gizagiza, sun yi saka a saman kitchen, suna sakowa, suna shiga cikin kwanuka, kuma za ka ga tsaka tana kai komo, musamman tsaka ma za ka ga har zuwa take tana shafar brush na makilin, ita ma ta yi makilin da brush din, kuma mutum ya zo ya kamu da ciwo. Haka nan kuma a cikin banɗaki yana buƙatar shi ma tsafta, amma ka za ka ga kyankyaso ya taru kala-kala a cikin banɗaki, da tsutsotsi, da kuma ma dandazon sauro, ga kuma shara, tilin shara da ɗakin bacci da makamantan. So da aka tsaftar jiki da tsaftar gudu da tsaftar tufafi, wajibi ne a wadata mai gida, haƙƙi ne na mace a kula da wannan. Sannan abu na biyar, haƙƙin mu'amala ta kwanciyar aure. Idan mutum ya aure matarsa, tana da haƙƙin mu'amala da shi ta aure, shi ma yana da haƙƙin mu'amala da ta aure. Wasu kan ja hadisi su ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci matar da ta ƙaurace wa mijinta, ya kira ta shimfiɗa tiki. To wannan hadisin ba wai akan mata kaɗai yake aiki ba, duk da akan ta yazo. To amma shi ma miji idan ya ƙaurace wa matarsa, shi ma ya shiga cikin wannan hadisin, domin dalilin da yasa aka la'ance ta din shine ta ƙaurace wa mijinta. To kaga in kai kiyasin da wannan hadisin, zaka ga shi ma illar guda ɗaya ce shine ta ƙi saurara mijinta a lokacin da yake da buƙata a gare ta. To haka ne shi ma ya ƙi saurara ta a lokacin da yake da buƙata a gare shi, zaka ga cewa shi ma ba zai sha ba. Don haka da miji da mata su zauna su tattauna, su ga yadda za su dinga gamsar da junansu da biyan bukatar junansu, da kuma wasanni na kyautatawa juna da farantawa juna. Miji ya tabbatar cewa ya inganta lafiyarsa da jikinsa, haka mace ta inganta lafiyar ta jikinta da abubuwan da za ta ci, ta sha, waɗanda za su ƙara mata laushin jiki da ni'ima da makamantansu. Sannan abu na shida, kula da lafiya. An ɗorawa miji ya kula da lafiyar matarsa. Kula da lafiya yana nufin abubuwa guda uku. Na farko, kada ya sa mata ciwo. Shi yasa muke cewa aje ai test a tabbatar da cewa mutum baya dauke da cututtuka masu yaduwa, ita ma ba ta dauke da cututtuka masu yaduwa waɗanda za a iya sawa juna bayan aure, da kuma sauran matsaloli da masana suke ba da shawara a kula da su. To haka nan kuma idan ba ta da lafiya, wajibi ne kula da wannan ta hanyar sai mata magani da kai ta asibiti, in za a yi mata operation ko za a kula da ita. Sai dai idan boye masa ciwon tai tana da shi ta kifada, sai bayan ya aure ta sai kuma ga ciwo ya bayyana, wanda shi ko ba shi da hali, ba shi da ikon da zai iya ɗaukan wannan, to wannan kula da magani yana kanta da iyayenta, domin sun ɓoye masa cewa tana da larura. Wataƙila da ya san da larura zai iya aurenta haka, amma yana sani. wata kila kuma da ya san da larura ma ba zai aure ta ba zai cewa ya fasa gaskiya ba zai iya auren mai larura kullun ana yawo asibiti ana zirga-zirga ana kashe kuɗi ba dan haka idan mace ta san tana da ciwo ko namiji ya san yana da wani ciwo bai kamata a boye wa abokan aure ba sai an yi aure sai a ga wata larura kuma da ba za a iya hakuri da ita ba to kaga shi yasa in kawai kaga mutun ya rabu da matarsa ko ga mace ta fito daga gidan mijinta ba ruwanka dan wasu abubuwan aka faɗe su ba za ka ji dadin faɗar su ba ba haƙƙin mutum bane yazo yana surutu cewa wani ya saki mace ko ko mace ta fito ka san abin da ya hada su ka san abin da ta yi masa ka san abin da ya mata ka san dalilin rabuwar wani abin in ana faɗar dalilin rabuwa ai abin ɓaci zai ha gani yanzu dazu wani matashi ya kira wani yake ce min yayi aure yau sati biyu ko mata tana da ciki ko bata gaya masa tana da ciki ba sai da aka zo aka fara dan amai da dan laulayi tana dan buƙatar dan hanta-hanta da dan nama-nama da dan kayayyaki masu sayaji da sauransu yace su je asibiti haka je asibiti aka auna aka faɗi cewa kuma akwai ciki tun kafin auren ma da kusan sati biyu ma akwai ciki kuma tazo tana cewa wallahi tallahi wani ne ya mata cikin dan Allah ya rufa mata asiri kaza da kaza to kaga irin waɗannan abubuwa akwai matsaloli to kaga in yace yanzu ba zai daba ya sake ta ba sai ya shigo radio ko ya zo ya gaya maka cewa garin da yasa suka rabu ba ka gani wani kuma ta riga ta samu larura ta ma barke tana yoyon fitsari ko ba a gaya mijin ba sai da aka yi aure kuma ya zo ya gani wani kuma ya koye mata cewa yana da larura iri kaza wani tana da warin gaba wani warin ƙashi wani ma sai bayan an yi auren aka gano ashe auren ba bai mutu ba wani auren dama ta yi ne da wani zato ko da wani tsammanin za ta samu wani abu ko shi ya yi da tsammanin zai samu wani abu bai samu ba sai ka ga an fasa aure to dalilan mutuwan aure boyayyu ne suna nan da yawa ba dole sai an gaya maka ko kuma sai ka yi bincike ka gano ba kawai in an yi aure ka ce Allah ya sanya alherin arabu ka ce Allah ya haɗa kowa da rabonsa kawai shi ya fi sauki in kana son ka zauna lafiya da haka miji shi zai kula da kiwon lafiyar matarsa da ɗaukar nauyinta da sauran abubuwa da suka shafi lafiya da kiyaye lafiyar da inganta lafiyarta da kuma kyautata lafiyarta da burin ƙasa lafiyar abu na bakwai haƙƙin mu'amala ta aure wanda shi ma muka yi bayani cewa yana cin abubuwa baya halatta mutum ya ƙaurace wa matarsa kamar yadda baya halatta mace ta ƙaurace wa mijinta akwai buƙatar su tsara wa kansu yadda yanayin rayuwa wani yana buƙatar saduwa da yawa wani baya buƙata da yawa wani ba shi da buƙata da yawa wani ba shi da wani yana da buƙata da yawa wani matan ne mai buƙata wani namiji ne mai buƙata da haka zaka iya kasa su kashi hudu cewa akwai namiji mai tsananin buƙata a matarsa ita ma mai tsananin buƙata sai je su ta yi akwai mace mai ƙarancin buƙata mijinta mai ƙarancin buƙata sai su zauna a haka akwai mace mai tsananin buƙata mijinta mai ƙarancin buƙata akwai namiji mai tsananin buƙata matarsa mai ƙarancin buƙata to a irin nan ne ake samun matsala to da haka in an samu wani yanayi sai a tsara kowa a biya masa buƙatarsa ba tare da ɗaya daga ciki ya cutu ba sannan abu na tara na takwas ilmantarwa wajibi ne ga miji ya ɗauki ilmantar da matarsa ta ɓangarori guda biyar ilimin tauhidi da sanin Allah wannan wajibi ne in matarka ba ta san Allah ba ka sanar da ita Allah ta hanyar koya mata ilimin tauhidi da ilimin imani na biyu ilimin da mace za ta san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin da ya zo da shi na musulunci sannan na uku ilimin karatun alqur'ani da sanin ka'idoji na ilimin fiqihu da kuma ilimi zai koya mata wajen inganta ibada sannan ilimi na inganta rayuwa kamar girke-girke da tsaftar gida da ilimin tattalin gida da ilimin dafa abincin ma da sauran abubuwa da kula da tsafta da lafiya duk waɗannan ilimin mukane da ya kamata a ce mutum ya ilmantar da matarsa dan akwai ilimi na samun zamantakewa aure wanda irin wannan cibiyoyi namu suke shiryawa wa ma'aurata bita lokaci bayan lokaci a zo a tambaye su yaya suke son za su yi auren wa ya ga wani shin ka san matsalolinta ta gaya ma matsalolinta a ina kake zaune yaya kake aiki shin ita ma tana aiki ya za ku iya tsara rayuwar kana da wasu iyalan ko baka da su shin kai aure zaka kuma yi mata aure ko ba za ka yi ba a ina za ka ajiye ta yaya karfin tattalin arzikinka yake kana da wata larura da ka gaya mata duk irin waɗannan abubuwan a san su kafin a yi aure yana taimakawa idan an yi auren matsala ba za ta taso ba in ma ta taso an san da ita to wannan ilimin na shi ma akwai buƙatar sa na akwai ilimi na sanin yadda za a raini yara da ilimin da ya shafi tarbiyyar yaro da kula da buƙatunsu wannan shi ma yana cikin ilimummuka da suke inganta aure in an kula da su musamman kuma yanzu da yake ana buƙatar tarbiyya sosai ba ma haihuwa ba ce matsala rike abin da aka haifan ba kuma rike abin da aka haifan ba domin aka haifa maka ɗa yanzu wajen abubuwa guda tara ne suka hau kanka wanda za mu bayani akan su a nan gaba. Ina bukar lafiyarsa, cinsa, suturarsa, maganinsa, iliminsa, tarbiyarsa, kula da zirga-zirgarsa, da sashi a makaranta ta boko da ta addini, da koya masa sana'a har girma kafin ku kai handun over wa kansa, to sai ka dade kana fama. To kun ga wannan duka ba zai yi ba sai idan mace ta samu cikakken ilimi na yadda za ta gudanar da harkokin gida da harkokin tarbiya da harkokin miji da bauta da ibada da zikiri da azkar da karatun Qur'ani da makamantansu na sanin ibada. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum.